من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان، ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان، واغفر لنا ولوالدينا والولدان. السلام عليكم. سهري وانا ابني وان ديك واتو دغا cikin ayyuka na shedan kuma aqida ta ahlus sunna ita ce sihiri yana aukuwa. Aqidar ahlus sunna sihiri yana aukuwa, wani sashi ne daga ayyuka na shedan, wani sashi ne daga ayyuka na aljani. Wanda ya musanta aukuwan sihiri to baya cikin aqida ta ahlus sunna. Saboda haka idan an ce maka akwai wata layar bata, kar ka ce ƙarya ne. Idan aka ce maka akwai sagau, sagau ne ko mutai daga hannu zai dake ta hannu sai sage ko, kar ka musanta. Na ce maka akwai shafin mulera, karka musanta. Idan an ce ma akwai ƴan secret society, duk karka yi musu, domin nau'uka ne na sihiri. A aqida ta ahlus sunna sihiri yana aukuwa, gaskiya ne. Aqida ta ahlus sunna, aqida ta sahabban annabi Muhammad, aqida ta malaman farko tabi'ai da salafus salih, babu shakka sihiri abu ne mai aukuwa. Ka duba sharhu aqidat tahawiyya, babban littafin da yake bayanin aqidar ahlus sunna, shafi na 510. Alaihi ammatul ulama, baki ɗaya malaman sunna, malaman sunna kaf da aka yi a tarihin musulunci, babu wanda ya ce sihiri baya aukuwa. Babu. Ka duba Fathul Bari bi sharhi sahih al-Bukhari mujalladi na 10 shafi na 222. Kai idan ma da za a baka labari an ga wani mutum ya tashi sama kaman jirgi ko tsuntsu yana shawagi a sama, kar ka yi mamaki, kar ka kareta. Sihiri zai iya sawa, gama imamu shafi'i al-imamu shafi'i shugaba na mazhaba guda daga cikin mazhabobin sunna ko yana cewa hattal mashiya alal ma'i har ma da zaka ga mutum yana tafiya akan ruwa yana taka ruwa yana tafiya karkai musu sihiri zai iya sawa ba ma haka ba imamu shafi'i yace wal qatl wal ihya da sihiri za a iya kashe mutum za a iya raya mutum amma kuma duka bai aukuwa illa bi iznillahi sai da yardan Allah duba tafsirin ibnu kasir mujalladi na farko shafi na 226 don haka akwai sihiri aqida kenan ta ahlus sunna wadanda suka yi musul sihiri ƙarya ne sune mu'tazila wanda yanzu babu su a duniya sai dai masu aqida irin tasu amma dai su kan babu su mu'tazila sun yi zamani da tabi'ai misali shine akwai lokacin da wani gwamna ana kiransa Al-Walid bin Uqba wannan gwamna ne na Madina sai wani matsafi ya zo garin Madina shi wannan matsafin mutane suka taru sai ya dauki adda ya sa mutum ya kwanta sai filla kan mutum a gaban jama'a ko ya dauki sa ya yanka mutumin kuna gani jini na zuba kai ka ce mutumin ya mutu ya cire kan daban thumma yatihu bihi kuma wannan abu yana yinsa a gaban fadama sannan sai ya yi ihu idan ya yi ihu ya wasu sambatu fayarudda ilaihi ra'sahu sai ya mayar da kan mutumin ya hada da jikinsa mutumin sai ya tashi tsaye mutane sai suka ce subhanallahi yuhyi al-mauta ya tabbata ga Allah ga wani mai raya matatu wuri ya taru kasan aka ce ma ga irin wannan tsaga jama'a sun taru mutane suna so su je inda ake wasan wuka wani ya zo gari mai wasan wuka ya dauki wuka yana dadura ma cikinsa za ka ga jama'a suna taruwa a irin wannan guri ko kuma a wanzamai na wasa ka san wasa irin ta wanzamai ko makera duk kowanne da sashinsa duk da nau'ukan sihirinsu akwai maharba su ma suna da nau'ukan sihirinsu ai ko duk wata mai sana'a yana da nau'in sihirinsa maharbi ya harba kifiya sama ya bude kwarinsa kifiyan ya dawo ya shiga ciki sharhin wani malami don haka babu shakka sihiri yana aukuwa aqida kenan ta ahlus sunna karka musanta an ce ai wani wanzamin nan masihirci ne ka yarda sai yayi wa masihirci ne ya yi sihiri kuma abu ya auku ka duba al-furqan na ibn taymiya Allah ya ji kansa da rahama shafi na 508 ya tabbatar mana da hujjoji masu yawa akan cewa sihiri abu ne wanda yake aukuwa Allah shi kare mu to ai ƙarshen ta ma hadisai da yawa sun tabbatar mana cewa annabi Muhammad an masa sihiri ya kama shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an masa sihiri hadisai kuma ga sunan bila adad ka duba littafin Bukhari hadisi na 2763 har zuwa da 66 wurare da yawa cikin sahihul Bukhari ga kuma sahih Muslim hadisi na 2189 ga littafin Imam an-Nasa'i littafin Imam al-Baihaqi littafin Imam al-Hakim sahabban annabi mutum uku nana Aisha Abdullah ibn Abbas Zaid ibn Arqam duk sun rawaito wannan hadisi cewa an yi wa manzon Allah sihiri kuma ya kama shi duk kaunar da zaka yi wa annabi baka kai wadancan ba zaka kai nana Aisha ba zaka kai Abdullah ibn Abbas ba zaka kai Zaid ibn Arqam ba waɗannan manyan sahabbai ne su suka bamu wannan labari, an yi wa manzon Allah sihiri kuma sihirin nan ya kama shi. Akwai mutanen da suke musanta wannan labari, waɗannan mutane sun yi kuskure, ba daidai ba ne ka ƙaryata hadisin Annabi Muhammad, an musu raddi ne gamsarwa. Ka duba Fathul Bari mujallad na 10 shafi na 226 da tafsirul qayyim na Sheikhul Islam Ibnul Qayyim al-Jawziyya shafi na 572, ka duba raddin da aka yi kai musu akan cewa babu shakka an yi wa manzon Allah sihiri kuma ya kama shi, dole ka yarda. Domin waɗanda suka bamu labarin annabin nan su suka bamu labarin an masa sihiri, ba mu san annabi ba sai ta bakin su ko sahabban nan su ne suka yi mana bayanin yadda ake sallah, azumi, zakka, haji. To su suka gaya mana shi annabin an masa sihiri kuma ya kama shi, to kai naka wanne da zaka musanta? Wato a shekara ta 7 lokacin annabi yana Madina, shekara ta 7 kamar kenan sauran shekara 4 manzon Allah ya rasu, a watan Muharram Yahudawa suka yi miti, Yahudawan da suke garin Madina, kasa Yahudawa su ne manyan maƙiyan annabi Muhammad. To al'amarin annabi dai yanzu sai ci gaba yake, yana ta haɓaka, sai karɓuwa yake samu, mun jira mu gani ko za a ci shi da yaƙi, abin da yiwu ba. An yi yaƙin Badar ya shanye, yaƙin Uhudu ya shanye, mun je mun yi shirya fitin gwiwa, an haɗa yaƙin Khandaq nan ma da ya shanye. Amruhu ya takabbar, dinuhu ya tawaffa, al'amarin annabi Muhammad sai girma yake daɗai, addininsa sai faɗaɗa yake daɗai, kullum mutane sai daɗa musulunta suke yi. Me ya kamata mu yi ne mu kawo ƙarshen wannan mutum? Yahudawa, musulmi ba shi da maki irin ba Yahudi, har duniya ta tashi. Saboda haka yasa in Dujjal ya zo, akasarin sojojin Dujjal Yahudawa ne, za a samu mutum 70,000 Yahudawa ne. Daga Yahudawa sai matan banza su ne za su bi Dujjal, sai kuma munafikai. To sun yi dabarbaru iri-iri yadda za su kashe annabi, abin zai yiwu ba? Ka duba At-Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'd, ka duba wannan littafin tarihi. To sun jarabta ma sihiri, duk da cewa bai kama annabi ba, sihiri iri-iri sun yi ya faskara. To akwai wani masihirci a zamanin annabi, yana wata unguwa, unguwar Banu Zuraik a Madina. Wannan mutumin ya yi fice, ya shahara, gwani ne wajen tsafi, ana ganin duk Madina babu wanda ya fi shi iya sihiri. Sunan shi Labidu bin al-Asam, amma ya musulunta, musuluntarsa kuwa na munafiki ne, ƙarya ne a zuciyar, munafiki ne. Yahudawa sai suka je gurin shi, domin tun kafin zuwar annabi Madina akwai fahimtar juna tsakanin shi wannan Labidu ɗin da Yahudawa. Shi asali ba Yahudi ba ne, Balarabe ne, amma ya gwanince wajen iya tsafi. Yahudawan nan suka zo suka same shi a gida, suka nemi iso ya ba su dama suka zauna. Me ya kawo ku? Sai Yahudawa suka ce, anta akharuna ya abal a'asam, ya kai baban a'asam, kai ne ka fi mu iya tsafi duk garin Madina. Wa qad saharna Muhammadan falam nasna'a shay'an, mun yi sihiri iri-iri ga Muhammadu don mu ga mun kashe shi, amma abin bai yiwu ba. Don haka wa nahnu naj'alu laka ju'lan ala an tasarahu lana sihran yanku'uhu, muna so zamu baka wata lada, lada mai tsoka, kawai saboda kai mana sihiri ka cutar da Muhammadu nan, da sihirin nan zai hallaka shi ma gaba ɗaya, mu huta. Yahudawa sai suka kawo sule uku suka bashi, sulan zinari guda uku, a lokacin kuɗi ne na yawa, salafatu da nani. To yaya za su yi su yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama sihiri? To dole sai sun samu wani abu daga jikin annabi. To akwai wani abu da masu sihiri suke yi, matukar za a yi wa mutum sihiri, to dole sai an yi amfani da wani abun da ya taba jikinsa ake yin sihiri da shi. Duk wani wanda zai sihiri dole sai ya bi haka, ko dai shi matsafin ya ce ka nemo min rigan wani, ko kuma a ce ka nemo takalminsa, kada ya taɓa sa takalmi ko? Za a iya amfani da wannan takalmi a yi sihiri, domin za a tura masa aljani ne, aljanin ko zai amfani da wannan takalmi ko kuma rigan, domin duk mutum da ka sani akwai warinsa daban ne, duk ɗan adam yana da wari na daban. Saboda haka za ka ga dabbobi, misali kamar kare ko min duhu, idan dai mai gidansa ne ya fito ya sani, in baƙo ne ya zo zai wuce ma ya sani, saboda yana jin warinsa. Duk wani mutum yana da warinsa na musamman. Saboda haka masihirci matsafi yakan sa a nemo masa riga, ko kuma a kawo masa takalmi, ko a je a nemo masa gashin kai ko farce wanda mutum ya yanke, ko kuma a idan ya taka kasa inda ya taka a ɗebo ƙasan. Mata kuma a ce eto a nemo tsummar haila da ta jefar, shi yasa ba shi da kyau mata su rika jefar da tsummar haila. Mace in ta yi haila ta wanke shi ta jefar, ba shi da kyau, dama-dama a ƙona. Ire-iren waɗannan abubuwa mata ma ba ta ji labari idan za su yi sihiri ga mazansu, kana shi ke nan wani a ce ta je ta ɗebo gashin bakin shi. Wallahi kuwa ko gashin gemunsa. Yanzu dole sai da wani abu na jikin shi za a yi. Tabbas wannan yana faruwa. Akwai wani abokina wanda da safe tashi ga gefe ɗaya na gashin bakinsa babu. Billahi allazi la ilaha illa huwa, wannan ba ƙarya nake muku ba. Da safe zo ya sace, a'a. Ya dai gashin bakin naka yau? An ɗebe na dama sai na hagu, na ce abin da ka aske sauran ma. Rawar zamin dare ni ce ina, ina bincika ka wa, ina bincika. To an ce akwai wani bayahude, wani yaron Yahudawa wanda yake zuwa gidan Annabi Muhammad. Kasan Annabi mutum ne mai jama'a, yaran Yahudawa ma sukan zo gidan shi, Annabi bai koran su, zai mai sauƙin kai ne. To wannan yaro yakan shigo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga abin da duk yake so, babu wanda yake hana shi. Sai shi Labidul A'tam ya kira wannan yaron Yahudawan, yace masa yana son ya je ya yi kokari ya kawo masa kum matsefi na Annabi Muhammad. Shikenan yaron ko sai yayi, yaron da ya shiga gidan manzon Allah sai ya samu matsefin Annabi Muhammad sai ya dauko. An ce matsefin tsoho ne, irin wanda ya kakkarye din nan, haƙaran da suka rage ba yawa, sai Annabi ya bar amfani da shi, ya samu wani yana amfani da shi. To wancan din sai yaron ya dauke, ya yi kokari, kuma kasan in mutum ya tsefe kai da kum gashi yakan dan saura, sai ya dauko wannan gashi sai ya kawo da wannan kum din ya ba wa wannan matsafi. An gama, dama abinda matsafi yake so kenan. Duk sihiri da za a yi, ba yadda za a yi amma sihiri, dole sai an yi amfani da wani abu na jikinka. Allah ka tsare mu. To shi Labidul A'tam yana da ƴaƴa mata, ya sa su, ya ba su, wato ya ba su abin da za su rika karantawa suna tofawa da sauransu. Da har da aka hada wannan sihiri din, da aka hada ƙanwarsa saboda ƙarfin sihirin, domin saboda yawan yin sihiri yau da gobe, su iyalin gidansa sun san babban sihiri, sun san ƙaramin sihiri. Wannan sihirin da ta ga irin shirin da Labidu ya yi mata, sai ta ce kai, in ya kun nabiyan, in dai Annabi ne na gaskiya, fasayuhbir, to zai ba da labarin wannan abu da aka yi mishi. Wa illa in kuwa wannan ba Annabin gaskiya ba ne, fasayuzhiluhu hadha sihir, wannan sihirin zai rikitar da shi hatta ya zahaba aqluhu, sai ya haukace. Karamin takadiri kenan, domin sihirin da Labidu ya hada sihiri ne wanda yake kisan mutum take. Saboda haka yana gama hada sihiri sai ko ya kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisai ingantattu, littafin Bukhari da Muslim, littafin Imam an-Nasa'i, Imam al-Baihaqi, Imam al-Hakim, littafin sunna da yawa. Hadisai ingantattu, saboda haka kada mu ƙaryata. Rashin lafiya ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam. Nana Aisha take ba da labari, tace da farko sai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar al'amarinsa ya canza, sai ta ga yana yawan kallon abu, ya daɗe yana kallon abu haka kamar wanda yake yawan tunani, ta ga yana yawan tunani, yana lamarinsa gaba ɗaya ya canza. Sannan ta ga gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam haka kawai sai yana yamutsewa, yana yamutsewa, don annabi sallallahu alaihi wasallam mai suma ne, yana da suma, kuma sumar annabi sallallahu alaihi wasallam gashinsa baki ɗaya ne kefi, amma sai ta ga yana nannaɗewa. To shi annabi a farkon al'amari sai ya zaton cewa rashin lafiya ne, saboda haka sai ya kira mai ƙaho ya zo yi masa a kai da ƙaho, aka yi masa ƙaho. Ƙaho sunna ce ta manzon Allah, da ikon Allah akwai lokacin da bayani zai kawo mu ciro hujjoji masu ƙarfin gaskiya da za su tabbatar muku cewa ƙaho ɗin nan sunnar annabi Muhammad ce. Ƙaho sunna ne, don annabi ya yi ƙaho ba ɗaya ba, ba biyu ba, ya yi umarni a yi sahabbansa sun yi, sai dai akwai hukunci, akwai bayani da kuma siffar yadda ake yi. Annabi sai ya kira aka yi masa, ka duba littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, haka ma Fathul Bari ya kawo wannan bayani. Amma duk da haka ciwon nan sai karuwa yake yi, sai da ta kai ga annabi yakan in ya kwanta wato sai ya rika ganin kamar har ma ya tara da iyalinsa. Haka na Aisha ta faɗa, alhali ko bai tara da iyalansa ba. To ana nan abin da ya tsanani sai ta kai ga annabi ma ya rage cin abinci, abincin da yake bai ci yawan cin abinci kamar da. Nana Aisha ta ce matsayi na ƙarshe da annabi ya samu kansa shine sai ramewa yake, sai rama yake. To daga wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama addu'a, ka duba littafin Muslim. Nana Aisha ta ce summa da'a, manzon Allah ya dinga addu'a daga farkon sihirin zuwa ƙarshensa, kwana 40 ne. Ranan yana ta addu'a, Allah ya taimaka masa ya ba shi saukin wannan ciwo da yake samun shi. Yana kwance a ɗakin Aisha sai mala'iku guda biyu suka zo, da mala'ika Jibrilu da Mika'ilu. Mala'ika Jibrilu ya zauna daidai kan annabi Muhammad, mala'ika Mika'ilu ya zauna daidai kafan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato annabi yana tsakiyarsu. Sai shi Mika'ilu yana tambaya, mala'ika Jibrilu yana bashi amsa. Mika'ilu ya ce ma banu rajul, me ya samu wannan mutumin, me ya samu wannan bawan Allah? Annabi yana kwance yana mafarki ya ce, akwai masu suke cewa bainan naumi wa laqaba, wai tsakanin bacci da farkawa wannan ƙarya ne, bacci yake, domin baccin annabawa ma wahayi ne. Yana kwance yana bacci ne, ya ga haka Mika'ilu ya zauna ta kansa, ta kafansa, Jibrilu ya zauna ta kansa. Mika'ilu ya tambaye shi ya ce me ya samu wannan mutumin, kana sai mala'ika Jibrilu ya ce maqbubun, ai an masa sihiri. Duk annabi yana ɗauka yana ji. Kana sai shi Mika'ilu ya tambayi mala'ika Jibrilu man saharahu, waye ya yi masa sihirin nan? Kana sai mala'ika Jibrilu ya ce Labidu bin al-Asam al-Yahudi, ai Labidu bin al-Asam ba Yahudan nan ne. Kun gade, wato kamar suna narrating wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin ciwon da ya same shi, ga kuma wanda ya sanadin ciwon, duk suna yi kamar hira suke yi, shi kuma annabi yana nadewa. Kana sai ya ce wa bima tabbahu, da me ya masa sihiri? Kana sai mala'ika Jibrilu ya ce bi mushkin wa mushafa, ya yi amfani da matsayin annabi da kuma yar dan gashi da ya rage a jikin matsayin manzon Allah da shi aka. Kana sai ya ce masa wa aina wato ina aka binne sihirin? Sai mala'ika Jibrilu ya ce juffi tal'ati zakarin tahta ra'unatin fi bi'r zarwan, wannan sihiri da aka yi wa annabi an binne shi wato a ƙarƙashin zuciyar wani bishiyar dabino, a jikin wannan bishiyar dabinon a ƙarƙafanta akwai wata rijiya, ita ce ra'ufa. Wannan abin birin wato cikin rijiya tana karkashin wata babban bishiya ta dabino. To a cikin rijiyan ka san akwai dutse da Larabawa kan sa, so idan za su yi tonon rijiya, mai tonon rijiyan zai shiga da babban dutse saboda ya samu kaman kujera kenan, in yana haka yana zama akan wannan wannan dutsen. To in ya gama tonon rijiyan ba hali ya fito da wannan dutsen, sai a bar dutsen a ciki. To wato abinda suka yi, sai suka dauki wannan sihirin suka shiga wannan rijiya, suka karkashin rijiyan suka daga wannan dutsen da ke kasan rijiyan shine Raufa, sai suka saka wannan sihiri a kasansa. Suna hadin haka sai ya ce masa fi bi'ir Zarwan, kuma rijiyar sunan rijiyan Zarwan a Madina duk an santa, wata unguwa ce ta Banu Zarik, wata akwai lambu na wannan unguwan, kasan Larabawa suna da unguwanni kauye haka. To kauyen Banu Zarik a fadamar kauyen a cikin wani lambu a nan rijiyan take. Wato rijiyar ma an bar amfani da ita, ana zo ana zuba shara ne a ciki, amma tana gindin wato wata babbar bishiya ta dabino. Bishiyan dabinon ma ba ta da kyau. Suna gama faɗan wannan magana, in tabaha Rasulullah, sai manzon Allah ya farka mazuran a razane, yana farkawa sai ya zabura sai ya zauna sai ya ce ya Aisha, amma sha'irta anna Allah akhbarani bidai, yake sani ba, ai Allah ya bani labarin ciwon da ya same ni. Yace Allah ya baka labarin dalilin wannan ciwo? Annabi yace kwarai kuwa. Kinji mala'ika Jibril ya taho ya zauna ta kaina, Mika'il yana ta kafana, suna hira, ina kwance ina bacci ina ji. Mika'il na tambayan ta, ina bashi amsa. Mika'il ya tambaye shi me ya same ni, mala'ika Jibril yace an mun sihiri ne. Waye mun sihiri? Ya gaya mun sunan wanda ya mun sihiri, Labid bin al-A'sam al-Yahudi. Ya tambaye shi da me aka yi min sihiri, mala'ika Jibril ya gaya masa cewa da matsaifi ne da kuma gashi da ya rage a jikin wannan matsaifin. Ya tambaye shi ina yake? Ya gaya min gurin ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai nana Aisha ta ce, to yanzu me abin yi? Manzon Allah ya ce, ai babu wani abin yi illa in aika a tafi wannan gurin, tunda dai ga abin da suka faɗa na tabbata gaskiya ne, don haka in aka je za a samu abin. Shikenan, manzon Allah sai ya ce a je a kira masa Sayyidina Ali da Zubair bin al-Awwam da kuma Ammar bin Yasir. Allah ya ƙara musu yarda. Da aka kira su, manzo Allah ya kebe da su, sai ya ce musu, kunji an yi min sihiri. Suka yi mamaki, manzo Allah ya ce lallai an yi min sihiri, gashi kun ji labari yadda abu ya ku, amma yanzu abin da nake so da ku je rijiyar nan da take ƙauyen unguwan Banu Zarik. Banu Zarik in kun tafi a cikin fadama akwai ta babbar bishiya ta dabino. A gindin bishiyan akwai rijiya, a cikin rijiyan aka binne wannan sihiri din. Sai suka kama hanya, to ba su san inda rijiyar take ba. Da suka isa wannan unguwa, sai suka kira wani ana kiransa Jubair bin Ayyas Zuraki, shi ma dai ya yi yakin Badar, bi ma'ana babban sahabi ne na Annabi Muhammad. Shi ya san inda rijiyar take, sai ya je nuna musu. Da suka je suka ga bishiya da dabino babba, duk Madina ba bishiyar da take da muni irin wannan bishiyar. Ka san mai sihiri yana amfani da abu da yake bako, sai ka je ka samu bishiyar tsamiya, ko tsamiyar ma wanda, ko kuma a ce ma ka je ka samu gora da ya tsuro a tsakiyar kogi, ko wani abu haka, wani garibun bakon abu dai wanda dan adam bai saba gani ba, wurin da dan adam baya mu'amala, nan ne shi ko mai sihiri yake zuwa ya binne abinsa. Don haka yake sa zaka gani galibi idan sun ɗabi itatuwa ko wani abu haka, sai a tafi mararraba na bayan gari can, kana da yawa a junction, sai ka ga zuba wasu itatuwa, ko kuma a yi amfani da wata bishiya ƙatuwa abu ne, ko ka je ka ga an race layu da sauransu akan bishiya. Mai sihiri yana amfani da ire-iren waɗannan gurare domin wuraren zaman aljannu kenan, domin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana cewa aljannu suna zama a kufayi. Gidan da ɗan adam ya zauna ya fita, to aljani na zama a ciki kufayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cikin hadisai aljanu sukan zauna cikin rijiyoyi. Rijiya wadda mutane ba su amfani da ita, aljanu na zaunawa a makewayi bayan gida. Shi sa yake so mutum zai shiga bayan gida ya ce bismillah, ko manzo Allah ya ce sutura ta idan aljani game da al'auranka shine bismillah da kake yi. In ka ce bismillah har ka shiga bayan gidan nan ka gama abin da zaka yi ka fita, aljani bai ganin ka, ba zai ga al'auranka ba, bare har ya cutar da kai. kuma in kace bismillah dan nan aljanna za su tare nasu yana su baka wuri, amma bayan gida juji kufayi rijiya da bishiyar da aka kaurace mata ko tsohuwar bishiyar sauran ire-iren waɗannan abubuwa mazaunai ne na aljannu wanda sun samu hadisan manzon Allah gaskiya ne babu ƙarya a cikin wallahi Allah shi samu gani da suka je suka ga irin yadda rijiyar nan take sai suka ce to ai ya kamata mu nemo wanda zai shiga wannan rijiya kuma rijiyar tana cike da ruwa ka duba sharri na matsafi sai da aka samu wanda yayi nitso ya rike numfashinsa ya shiga karkashin rijiyar nan har ya kai karkashin rijiyar ka duba rijiya irin ta Larabawa mai zurfin gaske sai da ya kai karkashin ta ya daga wannan dutsen sannan ya binne sihirin da aka yi wa manzon Allah to idan kai ne aka zo ka gaba wannan rijiya ka ga yadda take a ciki sai ka ce wannan yanzu kuma za a ce a karkashin rijiyar nan ne aka binne sihiri ai sai ka musanta ko amma sahabbai sun yarda da maganar annabi Muhammad annabi Muhammad ya yarda da maganar mala'ikun nan saboda haka sun tabbata gaskiya ne sai suka je neman wani wanda ya iya yasan rijiya shine al-harith bin qais suka samo shi wanda zai yashe musu wannan rijiya suka aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ya rasulullah yadda kai mana bayanin nan fa haka muka samu a wannan unguwa ta banu zuraik mun samu a cikin wannan fadama akwai wata babbar bishiya ta dabino sannan a gindin bishiyan akwai rijiya sunan rijiyan bin zarwan yadda ka gaya mana haka sunan rijiyan yake to amma mun samu tana cike da ruwa kuma muna neman wanda zai zo ya mana yasa manzon Allah sai ya tashi da kansa daga gida sai ya kama hanya zuwa wannan rijiyan ya tafi wannan ƙauyen unguwan yana zuwa ya tsaya kan rijiya ya leka manzon Allah sai ya ce hazihi albi'ru allati urituha wallahi wannan ita ce rijiyar da aka nuna min domin har ma an nuna mata rijiyar a mafarkin nashi lokacin da mala'ikun nan suke siffanta gurin da aka binne sihirin sai suka ɗauko masa hoton gurin gashi yana kallo kamar kana ganin TV manzon Allah ya ce a mafarkin na gani wa kana ma'uha nuqa'at wato wa ka'anna ma'uha nuqa'atul hinna a mafarkin na gani kamar ruwan wannan rijiyar jazur ne kamar ruwan da aka jika lalle ka duba mata in sun jika lalle ya ruwan ke zama manzon Allah ya ce a mafarkin na ga ruwan rijiyar kamar ruwan da aka jika lalle ne kuma gashi wannan rijiyar ma haka ne sannan kuma wa ka'anna nakhlaha ru'usu shayatin bishiyan da rijiyar take karkashinta wannan bishiyan wato alalace take rassan ta a mummurde abin nan bishiyan ta lalace kamar kan shedanu bin ma'ana Larabawa suna irin wannan misali wato idan abu ba shi da kyau sai a siffanta shi da shedanu rijiyar wato wannan bishiyan ka annaha ru'usu shayatin kamar kan shedanu bi ma'ana rassan ta ba su da tsari bishiyan ta saba da sauran bishiyoyi na dabino sai annabi ya ce ina me yasa sai gashi nan al-harith bin qais ya ce bismillah yana yasa sahabbai na karba suna zubarwa ana ta zubar da ruwan har dai aka yashe ruwan rijiyar ana isa kasar rijiyar wajadu saqrata sai suka ga wannan babban dutsen suna dagawa wa akhraju juffa sai suka fitar da wannan abinda aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri a jiki ya miƙo mana sama sahabbai suka miƙa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi na ɗauka ya gani wato kakin zuma wanda ake taunawa kakin zuman nan sai aka yi gunkin annabi Muhammad gunki ne gashi nan tsaf na annabi Muhammad da kakin zuma sannan sai aka kawo wato matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka soka a jikin wannan kakin zuma din a jikin matsayin kuma akwai gashin annabi Muhammad gashin kansa sannan aka kawo tsarkiya na baka wannan igiya na kwari abin nan tsarkiya aka kunce ka san baka ko igiyan nan da ke jikinta aka kunce suka yi kulli 11 sai aka nade jikin wannan mutumi na manzon Allah aka yi kulli 11 jikin kowane kulli sai aka kawo allura aka soka aka hada da jikin wannan kakin zuma din jikin gunkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka soka allurai 11 jikin wannan kulli kullen da aka yi guda 11 annabi ya kalla sahabbai duk suna tsaye nan take sai Allah ya sauko da mala'ika Jibril ya sauko da suratul falaqi da kuma nasi ana tsaye dindin wannan bishiya karanta mana
Bismillahirrahmanirrahim قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
رتبه من سورور غدا بيو سنة آية 11 سورة الفلق tana da ayoyi guda biyar suratul nas tana da ayoyi guda shida biyar ga shida ayoyi 11 kulli da aka yi jikin tsarkiya din na aka nade jikin mutum mutumi na annabi da suka yi suka huhuda da allura kulli 11 ne Allah ya saukar da ayoyi 11 a jere a lokaci guda falaki da nasi hadisi ingantacce daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sai Allah ya ce masa kul a'udhu bi rabbil falaq. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kul a'udhu bi rabbil falaq in halal uqda. Manzo Allah yana fada sai kulli da ya warware. Da za a ibratan sai manzo Allah ya kama allura guda sai ya janye. Wajada laha alaman lokacin da ya kama allura nan zai ja sai ya ji jikinsa na wani zafi kamar tafasasshen ruwa. Amma yana firge alluran su marahatan sai ji jikinsa kamar wanda ya huta min sharri ma khalaq manzo Allah ya kama kulli guda ya kama allura ya fidda shikenan sai kullin ya warware da haka annabi ya gama ayoyi 11 nan kullu kullan nan guda 11 duk suka warware mai mala'ika Jibril sai ya sako ya zo ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ruqiyya take في بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ملائكة جبريل رقية كينا يا مسا توفي ملائكة جبريل ده كان ساعته بسم الله أرقيك ده سونا الله نكي مكا توفي الله يشفيك الله يوركد دكي من كل داء يؤذيك ده دكا وتشوتاد تكي دامونك ومن كل نفس ده كما شر dukkan wani rai au ain hasidin Allah ya shifika ko kuwa idan mai hasada Allah zai warkar da kai Allah ya kare ka ana son wannan addu'a mutum yayin da yi game da lafiya ko wani irin ciwo ya samu mutum yana da kyau ka masa wannan addu'a ka shafa masa bismillah arqika Allah ya shifika min kulli da'in yu'zika wa min kulli nafsin au ain hasidin Allah ya shifika annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibrilu yayi masa wannan tofi shine aka ce fa qama ka annahu nashqa min iqalin yanda kasan wanda da yake da baibayi aka kwanta da baibayi din haka manzon Allah ya zama manzon Allah sai ya ji jikinsa ya saki ya koma kamar da ma'ana sihiri ya baci take a wannan guri manzon Allah sai ya ce ma wanda yayi yasan rijiyar nan al-Harith bin Qais yace masa to ka rusa rijiyar ka nemo kasa ka cike ta domin wato maganta fitina kasan idan da an bar rijiyar da yanzu haka wani zai tafi kokarin ya je ya ganta ko ka je Madina ka ce to akwai wani labari da muke ji an ce wai akwai wata rijiya a nan Madina sunanta Zarwan tana unguwan Banu Zurayk Banu Zurayk na zo ne in ganta karshen ta sai mutane da yawa sun mai da ita ma wurin sihiri manzo Allah sai ya ce a binne ta aka binne rijiyar manzo Allah ya ce to a je gefe can kuma a tona wata tunda mutanen wannan guri suna amfana da fadama ne manzo Allah da kansa ya taimaka aka tona musu wata rijiya to nan take sahabbai suka ce ya rasulullah afala na'khudhu al-khabitha naqtuluhu shin ba za mu kamo wannan kazami wannan shedani da ya maka sihirin nan mu kashe shi ba kala la sai manzon Allah yace a'a za ku kama shi ku mar komai ba annabi ya kama hanya ya dawo gida yana zuwa Aisha tace lokacin tahu ya rasulullah dan me ba za ka kashe wannan mutumin banza ba gashi na rigar musulmai da sunan musulmi ashe bai tuba daga sihiri ba kai ne ma yayi masu sihiri sai manzon Allah yace a'a ba zan kashe shi ba ma wara'ahu min azabillahi a dama kanwata ta fada tace in kana nabiyan fa sai yukhbiru bihi idan dai annabin gaskiya ne to zai bada labari amma idan ba annabin gaskiya bane to wannan sihiri da aka yi masa zai kashi saboda karfin sihirin amma duk da haka sai ya kamo hanya ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya riga ya san manzon Allah ya san sihirin nan da ya hada gaskiya in ba dan annabin gaskiya bane ba yadda za a yi sihirin nan bai halaka annabi ba dan duk mutumin da aka yi irin wannan sihiri sai ya halaka amma shi annabi albarkacin tsaro da ke samu na mala'iku rahama shi yasa Allah ya rage cutar wanta ya koma yanda ya ji da wani mutum ne da wannan sihiri ya halaka shi jima da masunna yana zuwa gaban shi ya gane cewa ba hali yayi wa annabi ƙarya annabi ya ce masa kai kai min sihiri yace ni ne maka ya rasulullah wa atarafa ya yadda tambayar farko ce masa to dan me kai min sihiri su wa suka sa ka kai min sihiri yace yahudawa ce dan me kai min yace hubbud dalani san yan sunallah ya rasulullah yan tsaban kudi fafa anhu sai annabi yace je kana yafe ma Ra'ufu Rahim. To malamai suna cewa dalilin da yasa annabi bai kashe shi ba saboda na ɗaya lokacin da annabi ya taho Madina ya yi alkawari an rubuta da duk kabilan da ke garin Madina sai da annabi ya yi alkawari da su har Yahudawa a rubuce zan zauna da ku lafiya ba za ku cuce ni ba zan cuce ku ba sai da annabi ya sa aka kashe shi to ya warware alkawarin da ya yi da Yahudawa kenan bai kamata musulmi kuma ya zama shi ne mai saba alkawari ba wasu suka ce a na biyu dalilin da ya sa annabi bai kashe shi ba saboda kisan munafikai bayi da kyau munafiki ne a fili kuna tare za ku zo ku yi sallah wuri guda ko duk aqida iri daya a fili ya nuna maka shi mai son Allah ne mai son manzon Allah ne kuma yana bin dokokin Allah a boye ne yake da kafirci to ya za a yi ka kashe munafiki in ka kashe munafiki mabiyanka ya za a yi su gane cewa wani munafiki ne kai kadai ne ka san munafiki ne tunda a zahiri yana sallah ko so a ganin su za a ce ai kana kashe mabiyanka kuma za an samu makami kenan na fada da annabi ya ce a ba ku gani yana kashe mabiyansa ya kashe Labid bin al-Asam wa yana da'awa cewa yayi sihiri sannan abu na uku abinda yasa annabi bai kashe shi ba saboda kafa hujja da sihiri abu ne wanda ba zai yiwu ba sai annabin shi kadai shine wanda zai iya kafa hujja da sihiri annabi Muhammad don haka yasa rigima irin ta maita take da wuyan shari'a a kotu in ka zo kotu kace wane ya kama min wane ya cinye min da ko kuma ya halaka min kare ko wani abu alkali baya hukunci da ka zai ce maka me ina shaida to zaka je ka kawo wasu tsatsuma ka kawo misali wata ƴar tukunya baka da yanzu kuma alkali zai dare wannan shi yana so ya ga wuka ne da aka yi amfani da ita aka yanka wani aka cinye ko kuma yana so ya ga shaidu bamu haka shari'ar sihiri yana da wuyan gaske don haka yasa annabi bai kashe shi ba amma har inda za a samu mutum yana sihiri a fili to hukuncinsa kisa yadda wancan sahabi ya kashe wani mutum wanda yake yanka mutane ya haɗa kansu to wannan wata hikima ce da take nuna mana falalan kul a'udhu bi rabbil falaq da kuma kul a'udhu bi rabbin nasi wato falaki da nasi domin tun daga wannan lokaci tun daga wannan rana duk sa'ilin da annabi ya taho zai kwanta to yakan hada hannayensa biyu ya karanta kul huwa ya karanta falaki da nasi ya tofa ya shafe jikinsa sau uku sannan da safe in yayi sallar asubahi a nan take kafin ya tashi yana karanta kul huwa falaki nasi sau uku da yamma bayan sallar asar lokacin da rana ta kusa faduwa annabi yana karanta kul huwa falaki nasi sau uku wanda zikiri ne mai karfin gaske don mutumin da yake insha Allah mai sihiri bai ci nasara akan shi
dalili kuwa saboda Allah ya saukar mana da falaki da nasu ne domin ya karya alkadarin matsafa shi ne sa aka dan bar sihirin ya dan yi tasiri ma annabi ai sun dade suna sihirin bai samu annabi ba me yasa aka bar sihirin ya dan samu annabi saboda za a karantar da mu mabiyan annabi ga wani magani babba na matsafi ga wani magani babba na mai hassada maganin shi ne karatun kul huwa falaki nasi lokacin kwanciya safe yamma mu karanta mu shafe jikinmu mu karanta mu tofa ma ƴaƴanmu duk wanda yake haka wallahi sihirin mutum ya gama duk irin sihirin da zai ba zai cutar da kai ba duk sihirin wai ana jifa to in ai aka jefo ka in dai ka karanta kul huwa falaki nasi to kamar ka sun kuya jifa sai ta wuce sai ta wuce a ce kana zama ba da fa'o irin wannan rayuwa namu abubuwa sun canza maza ka nemi maganin makaru ko to babban maganin makaru Allah ya saukar wa annabi falaki nasi faka maganin dunnaki wallahi ka karanta ka jarabta ka gani ba ma haka ba ciwo ma kadai in ya samu manzon Allah annabi yana karanta kul huwa falaki nasi ya tofa ya shafe jikinsa ciwon ajali mun yi bayani da ya kasa saboda tsananin ciwo Nana Aisha ita take karantawa tana shafa ma jiki saboda haka idan mutum yana ciwo kada ya bar waɗannan abubuwa su ne manyan zikiri magunguna ne gare mu Allah ya sa mu gane kuma kar mu manta sihiri din nan hatta annabi Musa ya kama shi ba wai annabi Muhammad kawai bane da haka don an bada wannan misali kada ka yi mamaki a ce sihiri ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam na'am sihiri ya kama annabi saboda wata hikima da Allah yake so ya karantar da mu al'ummarsa saboda mu duk abin da ke annabi yake yi yana yin sa ne a matsayin karantarwa gare mu ko shi yasa Allah ya dan sa sihiri ya taba annabi ga ko magani da yazo na sihirin kaga yayi kaho yayi abubuwa addu'o'i da sauransu sihirin bai kare ba amma da kul huwa falakin da falaki da nasu suka sauko sannan malaika jibril ya sauko da wannan ruqiyya bismillahi arqika allah yashfika min kulli da'in yu'zika min kulli nafsin aw ayn hasidin allah yashfika shikenan sai manzo allah ya warke kaga wannan yana nuna maka shine maganin sihiri ka karanta suratu taha ka ji yadda labarin annabi Musa ya kasance ka tabbata sihiri ya taba shi qala lahu musa waylakum
qala lahu musa waylakum la tabtaru ala allahi kadiban fayusitakum bi azab وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم وسروا النجوى
قال له موسى لوكتنا ماتو نبي موسى يتهو فادن فرعون فرعون يسا ان تترو مسا مطافا قسم غناي متو 72 مطافا انت متو 72 كوا يازو ده اجيار سدا سندنسا سن كوري وجه صافي tunda annabi Musa ya zo da sanda yana jefarwa ta zama cijiya to bari a kawo masa masu sihiri irin nashi saboda dai a bata da awarsa cewa shi annabin Allah ne suna zuwa kafin a fara gasan ga mutane sun kewaye gurin Fir'auna yana zaune kan kujera ana kallon wa zai ci nasara annabi Musa ko wadancan matsafa din kana lahu Musa sai annabi Musa ya yi wa matsafan nasiha yace musu wailakum kai tanku la taftaru ala allahi kadiban kada ku kirkiro ƙarya ma Allah kar ku yi ma Allah ƙarya domin sihirin da za ku yi din nan ƙarya ne duk sihiri ƙarya ne duk sihiri da ka sani ƙarya ne inda a ce sihiri gaskiya ne da mai sihiri bai mutuwa da ya yi maganin da zai kare kansa ko ƙasa ƙarya wai boka ya ga ranar mutuwarsa ko yana buga ƙasa ne yana buga ƙasa ranar da ya buga sai ya ga an sa gobe za ka mutu ya ce kai ƙasa ƙarya kuma dole sai ya mutu sai ya mutu Nace ba yi sita kun bi azabin idan kuka yi ma Allah ƙarya to Allah zai halaka ku da azaba zai kama ku da azaba wa qad khaba man iftara kuma duk wanda yake kago ƙarya ma Allah wannan ya tabe duk mai sihiri ya tabe duniya da lahira annabi Musa yana musu nasiha kafin a fara contest tsakanin shi da su fatanazawu amrahum sai suka koma gefe kuma suna shawara kun ji fa abin da ya faɗa mana kun ji ya ce kar mu yi wa Allah ƙarya kuma kun ga wanda an fa ƙarya ne fa eh sai daga nan aka fara jayin jawo suna cewa kai mu watse fa wata cewa mu yi ba sarrun najwa suka boye mitin din su suya su ba wanda ya san abin da suke fada. To ganin haka Fir'auna yaga cewa Annabi Musa maganar da yayi din nan magana ta danyi tasiri ma waɗancan matsafan maza maza, sai ya juyo musu kalu in hadani
قالوا إن هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى.
domin sun ja gefe suna ta mitin anya ko ya kamata mu yi wannan abu, kun ga wannan fa mutumin nan akwai alama annabin Allah ne, kada fa mu shiga wata halaka. Allah za a fara abu, misali karfe 10 an kai 12 matsafa na mitin, Fir'auna kuma na zaune yana ta zufa, kaga dole ne hankalin sa ya tashi. Maza sai ya zo ce kai in hazani kun ga wadannan mutane biyu Musa da Haruna la sahira ne matsafa ne, kar ma ku yi wata shakka wai annabi babu wani batun annabi. Yurida ne an yukhrijakum min ardikum, suna so su fitar da ku ne daga kasanku bi sihiri ma da tsafin su, wa yadhhaba bi tariqatikum al musla, su tafi da al'adan ku din nan wanda ta rufice wanda kuke rike da ita kuke alfahari da ita. Don haka fa ajmi'u kaidakum
thumma tusaffa wa qad aflaha al yawma man ista'la.
Fir'auna yace musu fa ajmi'u kaidakum, ku hada kaidin ku, wato duk irin kullakullan ku gama hada shi kawai, thumma tusaffa ku zo ku yi sahu ku gwada mun san za ku yi nasara. Wa qad aflaha al yawma man ista'la, kuma duk wanda yace nasara a yau wannan yayi babban rabo. قالوا يا موسى إما تلقيا
أن تلقيا وإما أن نكون أول من ألقى.
قالوا سيدك يا موسى ننكي نند فرعون يتوى يا موسى بياني سي بيان الناس يجاهن كالنسو دا شان سنفارة دان سناني سنفارة نداما دا سسدودا دا سبروا النن الدين دا سوي تاما فرعون دي شارة هنكالو سيسو كفاسا يسو كذوكو مسو كيسهو zo zo ce to ya Musa mun gama imma an tulke wa imma an kuna wala mana alka ko dai ka jefa naka ko mu fara wane ne za yi, wato sun shirye kenan. Kana sai yace musu
qala bal alqu fa idha hibaluhum wa yasihuhum yukhayyal ilayhi min sihrihim annaha tas'a.
Kana sai Musa yace bal alqu, a ku fara jefawa, ai ku kuke da awar cewa ni kariya nazo da shi sai ku fara da naku ko tunda ku ne da yawa. Falamma alqu lokaci da suka jefa, bal alqu da suka jefa sandunan su, Allah sai yace fa idha hibaluhum wa isiyuhum, sai ga sandunan su da igiyoyi da suka jajjefa din yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Yana zolayar Annabi Musa, yana dauki hankalin Annabi Musa, ai ga sandunan da igiyoyin suna motsi, shin sihirin su ya kama Annabi Musa ko bai kama shi ba? Yukhayyalu ilayhi, har ma Annabi Musa yana ganin ga abin fa yana faruwa, kun ga shi sihiri ya kama shi ko ba a ce sauran mutanen gurin bane fa? Yukhayyalu ilayhi, Annabi Musa sai hankalinsa gaba ɗaya wato sai rikice, sai yana ganin ga shi waɗannan sandunan kuma har sun zama macizai, igiyoyin nan sun zama macizai, suna ta motsi suna tafiya, kun ga sihiri ya kama shi, dama abin da ake so kenan ga masa sai ya fadi. Ka duba suratul A'raf da Allah yake falamma alqu qalu saharu ayunan nasi,
falamma alqu saharu ayunan nasi wastarhabuhum wajaa'u bisirin azim.
Allah yake falamma alqu lokacin da suka jefa sanduna da igiyoyi, saharu ayunan nasi, sai suka sihirce idanun mutane. Allah ke bamu labarin nan fa, da suka jefa sun sihirce idanun mutane, wastarhabuhum, sai suka razana mutane, an ce sun razana mutane, da ma'ana ne ne sihirin su yayi amfani, yayi tasiri. Allah da kansa yace waja'u bi sihirin azim, sun zo da babban sihiri, ashe kenan sihiri na faruwa, tunda Allah yace sun zo da babban sihiri, da sihiri ba zai faru ba da Allah bai kira shi babba ba ko. Wastarhabuhum, har sun razana mutane. A suratu Taha in muka sake dawowa, fa awjasa fi nafsihi khifatan
فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
فلما الله يجي فأوجس في نفسه خيفة موسى موسى سيطن كيوان تورو أتكين رنسا أن الله يجي بام لباري أن موسى يجي تورو أتكين رنسا يرانو يميني سهري يا كامش قلنا سيومك أيكو مسا وحي تاكي لا تخف كركا جتو بعد الله يجي كركا جتو رو مفاني ذي فارو لا تيجي بدا نتورو فأوجس في نفسه خيفة موسى بهك بعد ما ماشي بني ذا أنت ما سهري يا كام النبي قال أي موسى ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما بعد جنت وراء أبينا كي سيدي ورغدا أدين دا الله ينفع الشيء كان سهري كان يتاسيد جاء النبع عن فرقه الله يتي سيمك تشير أن موسى لا تفكرك بسهر إنك أنت الأعلى كين دي مكي دوكك sun je fasal guna da igiyoyi suna motsi kuma je faraka na farki ma fiye mai na farka abin da ke cikin daman ka din nan jefa abin da ke cikin daman ka kun ga saboda kidimewa ba a ce ma jefa sandar ka ba ya manta ma a hannunsa akwai mai ne ya manta saboda kidimewa saboda tsoro da ya shiga domin dama mu'jizar sai ta ce ya jefar da sanda sai ta ga macijiya to ga waɗannan ya ce su fara jefawa sun jefar da sandunan su da igiyoyin su duk sun zama macizai saboda tsaban tsoro da razana man annabi Musa sai ya manta sanda ce ke hannunsa shi sai albe yin ce wata ta yawa sai Allah ya ce wa alki ma fi yaminika jefar da abin da ke daman ka din nan kuma shi ya manta ko sanda a hannunsa talqaf ma sana wa Allah ya ce zaka dinga har hadiye abin da suka kago har hadiye wa shine talqaf ka duba tajil arus mujalladin shi da shafi na 148 suratul akhdi da jefa sandan nan sai ta bi waɗannan macizai na waɗancan masihirta tana ta haɗewa innama sana'u kaidu sahir ko innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahir haifa ta Allah ya ce shi ko matsafi baya cin nasara duk ta inda ya zo masihirci bai cin nasara ga wanda duk ya dogara ga Allah ga duk wanda ke bin karantarwar Allah ba zai cin nasara a kan shi ba min haisu ata ta duk inda ya zo babu nasara Allah ka samu dace saboda haka maganin sihiri jama'ar musulmi shine zikiri da addu'a da karatun Qur'ani zaka samu galibi waɗanda sihiri ke kama su ba sa karatun Qur'ani ko suna zama ba tsarki suna wasa da zikiri suna wasa da sallah to wannan babu mamaki amma sihiri ya kama shi amma duk mutumin da yake sallah kan lokaci yake zikiri yake zama ya zikiri bayan sallar asubahi ya zauna ya zikiri bayan sallar asar kafin rana ta fadi ya karatun Qur'ani yana kulawa da sunnonin Annabi Muhammad yana karanta hadisan manzon Allah baya da za a yi kai masihiri ya kama shi ba zai yi ba za a kara masihirta din su yi tari ba zai yi ba lokacin da zaka ci abinci akwai zikiri da aka ce a yi kai zikirin bayan ka gama cin abinci kai irin wannan zikiri in zaka sha wani abin sha in zaka sa riga in zaka tube in zaka shiga gida in zaka fita in zaka shiga bayan gida in zaka fita ya zama kana kulawa da ire-iren waɗannan zikirori na manzon Allah kana kulawa da nafilfilu kana karatun Qur'ani wallahi duk iya tsafin matsafi bai samun ka a je a yi ta maka jifan ba za a same ka ba amma da shike halaka ke bin halakakke sai ka samu ire-iren waɗanda ake musu sihiri din dama can ba sa kulawa da addini dama man araba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya kaurace ma zikiri la to yana da rayuwa mai kunci inji Allah tabaraka wa ta'ala yana da rayuwa mai cike da wahala Allah ka tsare mu shi ko ana sihiri mun sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kafiri ne duk wanda fi kafiri ne ka san baka san waye boka waye malam bokan ma bai yadda a kira shi boka ko sai dai a ce malam to ya zamu mu gane bambancin boka da malam in ka je gurin malami malam ina neman lakani sai malami ya ce maka to ka je kai nafilu ka je kai karatun Qur'ani ka je kai azumi ka je kai aikin haji ka je kai umara to ka tabbata wannan malami ne don duk abin da yake cewa kai annabi ya ce kai irin su haka ne ko don haka babu ne fi kai tawassuli da ayyukan alheri kana zaka gane malami shi ko boka fa zai rika kawo maka bakin abubuwa ne je kaka nemo mun kan misali mage baki wanda jinjiri haihuwar yau ka yanke kansa ka kawo ko ka je ka nemo kasan kaza ko ka nemo gashin wani da sauransu to tanan kansa ka san wannan mutumi boka ne ko a ce ka je ka binne rago da rai annabi ya taba yin haka to da zaran an faɗa kafin ka je gumboka da za ku ga jira haba ai kuma ka zo gidan an gama ai gobe da nisa mu kenan gobe da nisa to da zaran ka je ya fara gobe da nisa ka san wannan menene boka ne ba malami bane gobe da nisa subhanallah Allah ka samu cika da imani to duk mutumin da ka fahimci yana da ire-iren waɗannan abubuwa ka san boka ne ka kaurace masa mun sha jin hadisi ingantacce wanda Annabi ke ce mana man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je gun boka ko malamin duba mai sanin gaibi mai bugun kasa da mai zane da mai lissafin rambu da sauransu duk wani wanda zai gaya maka gaibi ya ce ma gobe abu kaza zai faru duk wani wanda zai umarce ka da abin da ya saba karantarwar Annabi Muhammad in ka tafi gunsa to ka kafurta da abin da duka Allah ya saukar wa Annabi Muhammad duk wanda ya je gun boka kafiri ne ba musulmi bane in dai faɗa masa magana sai ya gaskanta ka je gun boka sai ya ce maka in kai kaza za ka yi kaza kuma sai ka yadda ka yi to mutum ya zama kafiri Allah ka tsare mu a littafin Muslim hadisi na 1751 Annabi ya ce man ata arrafan fasalahu an shay'in lam taqbal lahu salatu 40 layla duk mutumin da ya tafi gun boka ya tambaye shi wani abu ka je gun boka ka tambaye shi ya faɗa maka ka yarda baka yarda ba sallar kwana 40 dai Allah ba zai karba ba sallah ta kwana 40 Allah bai karba kaga kuma wajibi ne kai sallar dole kai sallar sannan kuma ba za a karba ba kuma ba tuba Allah ka tsare mu saboda haka tilas ne mu kiyaye kawo mu daga tafiya gun bokaye ga abubuwan da za mu yi Allah ya biya mana bukatu mu karanta Qur'ani mu dinga salloli mu dinga lafiyilo mu kusanci Allah ko wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbu Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisul qudsi yana cewa Allah ya ce bayana ba zai gushe ba yana kusanta na da lafiyilo har sai an waye gari ina son shi ashe in kana yawan nafila kana dada zuwa kusa da wane kusa da Allah domin sai ka je kusa da Allah sannan Allah zai soka sannan sai Allah yana son ka zai ga ma bukata to idan ku Allah yana son ka akwai alamomi da za a gane ta tafiyarka baka saban Allah hannunka ba saban Allah idonka ba saban Allah ko Allah ka samu gani to mufassara waɗannan surori guda biyu Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin wato safiya a fassara mafi inganci wanda ke cikin littafin Bukhari fassarar Mujahid Al-Majin Abdullah bin Abbas al-falaq as-subh bi ma'ana falaq as-subh ina neman tsari da ubangijin tsagewar al-fijr bi ma'ana ubangijin safiya ina neman tsari da wannan ubangiji din min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da Allah ya halitta domin duk wani matsafi Allah ne ya halicce shi wa min sharri ghasiqin idha waqab kuma ina neman tsarin Allah daga sharrin wato duhu ina neman tsarin Allah daga sharrin duhu idha waqab wato idan ya rufe kamar yadda ya tawo cikin littafin Imam Tirmidhi hadisi mai kyau inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazara ila al-qamari wa tarana annabi ya daga idan sai kalli wata fa qala sai yace ma Aisha ista'izu billahi min sharri hadha ki ne tsarin Allah daga sharrin wannan hadha al-ghasiqu idha waqaba wannan shine abinda Allah yake cewa al-ghasiqu idha waqaba neman tsarin Allah daga sharrin duhu lokacin da yake rufewa wa min sharrin naffasati fil uqad kuma ina neman tsarin Allah daga sharrin masu tofe-tofe a jikin kullakulle masu tofe-tofe a jikin kullakulle dan baka raba matsafi da tofe-tofe wa min sharri hasidin idha hasada kuma ina neman tsarin Allah daga sharrin mai hasada lokacin da ya hasada domin hasada ita ke sa mutum ya tafi ga matsafi yayi sihiri ga wani ko hasada ita ke sa mutum yayi mugun tunani na yin ta'adi ga wani mutum Allah ka tsare mu sannan sai Allah ya saukar masa da suratul nasi qul a'udhu bi rabbin nasi kace ina neman tsari da ubangijin mutane malikin nasi mai mallakar mutane ilahin nasi abin bautan mutane domin duk wani mai tsafi mutum ne mutum kuwa Allah shi ya halicce shi idan ya maka tsafi ka nemi tsarin Allah da ubangijin shi kenan ka samu magani wanda zai kare aniyarsa qul a'udhu bi rabbin nasi kace Allah wato ina neman tsarin Allah da wato ina neman tsari da ubangijin mutane malikin nasi mai mallakar mutane ilahin nasi abin bautan mutane bi ma'ana ba wanda zai ma sihiri face da yardan Allah sihiri bai amfani sai da yardan Allah min sharril waswasil khannas daga sharrin mai waswasi mai ladewa a cikin littafin Bukhari hadisin Abdullah ibn Abbas ya fassara mana wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza wulida khanasahu shaytan idan aka haifi yaro to shaytan yakan zo wato ya labi a zuciyarsa fa idza zukira Allah idan aka ambaci sunan Allah jikin wannan yaro azza wa jalla zahaba sai tafi wa idza lam yuzkaru Allah idan ba a ambaci sunan Allah ba tabbata ala kalbihi sai tabbata a zuciyar wannan jinjiri kuma kuwa shaytan kan zo ya zauna a zuciyar duk wani mutum yana sa masa waswasi allazi yuwaswisu fi sudurin nas wanda ke sa waswasi cikin kirazan mutane min aljinnati wan nas daga aljannu da mutane kenan akwai shaydanu cikin mutane akwai shaydanu cikin aljannu a cikin littafin Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana riwayar Uqba bin Amr yake cewa kad unzila alayya ayatun lam yura misluhunna an saukar min da wasu ayoyi ban taba ganin wato ba taba ganin irin su ba wasu ayoyi ne waɗanda suke da wata sifa ta daban qul a'udhu bi rabbin nas har zuwa karshe qul a'udhu bi rabbil falaq har zuwa karshe manzo Allah yace babu irin su a cikin Qur'ani kuma gaskiya ne domin surori ne guda biyu waɗanda dukkan su addu'a ne mutum yake Allah ya kare shi daga dukkan sharri na bayyane da kuma na boye sharri na bayyane da kuma na boye idan mutum yana karanta falaq da nas Allah zai kare shi daga dukkan wani nau'i na sharri Allah madaukakin sarki ya kare mu to dadin laifin dadi kai in ji Hausawa karewa